ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم ثلاثة شهر وتر رمضان باي هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكرا جمودي دريه ودى أربعين دبقين واندي ديدي دا أكو جواتا أكو shekara ta 2026 wannan shine majalisin mu na 14 a cikin majalisin mu na tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara. Kafin fara karatu, wannan yana tambaya cewa menene idan mutum ya rasa raka'a daya a sallar tarawih, zai bi su ne sai ya ci ko raka'a, ko zai jira su gama sallah sai ya fara? Ma'ana sai in ya suka idar da suka yi sallama sai a tashi a fara sabuwar raka'a biyu da shi yake magana. Abinda zai yi shi ne zai bi su inda ya samu liman, ya bi sallah daga inda ya samu. In an yi sallama ya tashi ya ciko abin da ya kubuce mishi, tawa'un raka'a ɗaya ce ko raka'o'i biyun ne ko ma menene ne ya kubuce mai, sai ya tashi ya ciko bayan liman ya yi sallama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa, idan za ku zo masallaci ku zo a natsi, ba zuwa da gudu ba, ku rinka zuwa a natsi. Sai fama adiraktun fasallu wa ma fatakun fa'atimmu, abinda kuka riska tare da liman sai ku bi shi ku yi sallah tare da shi. Haka ba a zuwa a jira liman wai ya sallame sai a tashi a yi sallah daban, sawa'un sallan nafila sai ko sallar farilla. Kamar yadda za ka ga wasu sun shigo masallaci ko sun samu liman yana zaman tahiya, sai su tsaya suna jira wai a yi sallama, sannan sai su je su yi tasu sallar, ko kuma ya yi kabbara ya bi liman a zaman tahiya, aka yi sallama shi ma sai ya yi sallama sai ya koma ya shiga jam'in da za a yi bayan sallama. Duka wannan kuskure ne. Abinda ka zo ka samu liman yake kai kawai ka bi shi, haka manzon Allah ya ce, fa ma adraktum fa sallu, duk abinda kuka riska tare da liman to ku sallace shi. Wa ma fatakum, abinda kuma ya kubuce muku fa atimmu, sai ku zo ku cika abinda ya kubuce muku daga baya. Daga ko aya ka zo ka samu liman, haka za ka yi kabbara ka bi shi, ba za ka ce za ka tsaya ka jira sai ya yi sallama sannan ka yi ba, ko kuma sai ya yi kaza ko sai yana sujjada sai ka jira tukunna. Bari ka gani sujjada ta ƙarshe ce ko miƙewa za a yi a ci gaba da sallah sannan ka yi kabbara ka bi liman. A kana shigowa masallaci yadda ka samu liman kawai kai kabbara ka bi shi, in ya yi dadda sallah ka tashi ka ciko abinda ya kubuce maka. Shine abinda manzon Allah ya faɗa a wannan hadisin wanda Imam al-Bukhari da Muslim duka sun rawaito shi. Haka ba a jira ko kuma a ce bari sai an sallame, to haka ita ma sallan nafila, in ka zo ana tarawih ka bi shi a inda ka same shi, in ya yi sallama sai ka tashi ka ciko abinda ya kubuce maka. Idan ana yin sallar tarawih ta gaskake, amma in ka je kai sa'a kuma inda tattaken kurciya ake yi kafin ka ciko ɗaya an sashe yin wasu biyun, ta ka ba yadda ka iya ba za ka iya ramawa ka samu liman ba dole sai dai in ka riga kai tashi za ka su koto sallaka ta zama da banki da haka za ka yi tabin su daga baya har a gama sallar gaba ɗaya ba ka iya samu liman ba Allah ya kiyaye sai tambaya ta biyu yana magana cewa hukuncin zuwan mata sallar tarawihi da tahajjud babu bambanci a wurin salloli da ake yi na jam'i a masallaci na farilla da na nafila wurin halartun halatta a tsakanin mata da maza yanda maza suke zuwa masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka mata suke zuwa masallaci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi alkhairin sahun mata shine sahun karshe mafi kuma sharrin sahu shine na gaba saboda su ne suke gab da inda maza suke a cikin masallaci domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wani abu da ake sawa a raba a cikin masallaci tsakanin maza da mata kawai maza suna gaba mata suna baya shine yadda ake yin sallah kaga mata suna yin sahu ne daga baya suke farawa ana yo gaba maza kuma suna yi daga gaba ana yin baya to wannan shine kaga ana yi zuwa masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam maza da mata babu bambanci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda yazo a hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah ya ce la tamna'u ima'allahi masajid Allah manzon Allah ya hana mutum ya hana mata zuwa masallaci in ta nemi izini za ta zo masallaci an ba ta dama ta nemi izini shi kuma wanda za a nemi izinin an hana shi ya hana shi ne la tamna'u ima'allahi masajid Allah kaga in sun nemi izini ba za su je ba izini ba amma in sun nemi izini kuma ba a yadda a hana su izinin zuwa masallaci ba illa dai abin da yake bambancin su da maza manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sallar mace a gida ya fi sallar ta a masallaci sallar namiji a masallaci kuma ya fi sallar shi a gida bambanci tsakanin mace da namiji kenan haka manzon Allah ya ce mace ta yi sallah shi yasa matar da ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce ina so rinka yin sallah a masallaci tare da kai ya rasulullah sai manzon Allah ya ce na san kina so ki rinka yin sallah tare da ni a masallaci amma sallar ki a ɗakin ki ta fi miki falala fiye da yin sallah da ni a masallaci ba fa ana magana kowane masallaci ba ana magana masallacin manzon Allah wanda sallah ɗaya daidai suke da sallah dubu a wani masallaci wanda ba shi ba amma manzon Allah ya ce sallar ta a gida ya fi falala fiye da sallar ta a masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ya zo a wani hadisin ma manzon Allah ya nuna gwargwadon yadda ta fi ƙurewa a cikin gidan gwargwadon yadda ta fi samun lada in ta yi sallah a cikin tsakar gida bai kai falalar ta yi sallah a cikin ɗaki ba in ta yi sallah a falo bai kai falalar ta yi sallah a uwar ɗaki can cikin ɗaki ba gwargwadon yadda ta fi ƙoyewa da shigewa ciki gwargwadon yadda sallar ta tafi falala da aka yi a gida a mace ya fi falala fiye da yi a masallaci ko da masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ballantana kuma wani masallaci wanda ba shi ba amma wani lokaci wanda yake na falala kamar lokacin da ake wasu ibadu wanda yake ba a iya yi ko ita ba za ta iya yi ba ya fi kyau ta zo ta yi sallah tare da mutane amma da sharafin kiyaye dokoki na shari'a kuma akwai fita da duk matai dan za ta fita daga gidanta akwai dokoki da kaidi da shari'a ta sa in ta saba waɗannan dokokin ta saba ma Allah koda ibada za ta yi koda aikin addini za ta yi dole sai ta cika waɗannan sharuɗan ta cika sharadin abin da ya shafi hijabi da lullubi na shari'a wanda shari'a ta yarda da shi sannan ya zama ta aminta daga takuɗuwa da inda za ta je da takuɗuwa da maza wanda bai halatta ta takuɗu da su ba duka waɗannan ƙa'idojin da sharuɗan sai ta cika abubuwan da aka hana mace ta sa in za ta fita dole sai ta kiyaye su babu wani abu mai ado a jiki babu sa turare da sauran duka irin waɗannan abubuwan dole sai an kiyaye su sannan fitar za ta zama ta halatta a shari'a amma in ba haka ba fitar ta zama haramtacciyar fita ko da tahajjud za a zo ko da qiyamul layli za a zo ballantana kuma irin wannan yanayin da za a zama an saki yara da 'yan mata suna yawo a titi a lokutan tarawih da lokutan tahajjud a mai da shi lokacin samun dama ta haɗuwa da fira tsakanin 'yan mata da maza da sunan fita har sallah to wannan duka haƙƙi ne akan iyaye wanda sai Allah ya kama su akai dole su san ina 'ya'yansu suke fita idan sun fita ina suke zuwa me dane yake faruwa idan sun fita duka haƙƙinka ne a matsayinka na uba sai ka kula da waɗannan abubuwa ba wai mujarrabin kawai ai ta fita masallaci ba ta tafi tarawih ta tafi sallah a'a me yake faruwa in ta fita sallah me yake faruwa a hanya in ta je wurin me yake faruwa dole sai an Allah ya ma hisabi akan wannan da ka ba ka sai kawai ai ta fita ka tura ta ta tafi wala allama an tsare ka baka san ina ta tafi ba wannan masallacin ma ta tafi a ina take yin sallar baka sani ba kai dai kawai ta fita sallah to wannan babu rukun amana a ciki dole ka rike wannan amanar da Allah madaukakin sarki ya dora maka wallahu a'lam har yanzu muna nan a cikin suratul baqara darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 96 ko na'am ita ce dai zamu tashi akan ta
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
Na'am bayan jin bayanan da suka gabata na ƙalubale da aka yi ma Yahudawa akan su yi mubahala dangane da mutuwa in dai da gaske suke yi su ne akan gaskiya su ne akan hanyar Allah ko su ne 'yan aljanna ko su ne masoya Allah to su yi mubahala Allah ya la'anci ko Allah ya kashe wanda yake akan ƙarya tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma a bisa ɗaya ma'anar da malamai suka fassara ayar shine su yi fata ko su yi burin mutuwa in dai da gaske su ne suke da kyakkyawan sakamako a wurin Allah ranar alkiyama bayan an faɗa mana cewa ba za su taɓa yin wannan fatan ba ko kuma ba za su taɓa yin wannan mubahalar ba bima qaddamat aydihim saboda abubuwan da suka aikata na saban Allah da zunubi suna jin tsoron su haɗu da Allah da wannan aiki sai aka faɗa mana wani sababi kuma daga cikin sababban da yake sa ba za su yi fatan mutuwa ba Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati za ka same su sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa ya ka ce ala hayati akan rayuwa aka kawo ta na kira saboda ba ana nufin kowace irin rayuwa ba mana sun fi kowa tsananin kwadayin tsawon rayuwa a cikin mutane mana alhayatul mutaqawila ake magana rayuwa ne tsawo sun fi kowa kwadayinta ba wai kowace irin rayuwa ba sannan sai Allah ya ce wa minal ladina ashrafu sannan sun fi waɗanda suke mushrikai san rayuwa wannan wa minal ladina ashrafu kamar yadda ishara ya gabata a jiya malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku a kai magana ta farko suka ce wawun din da take jikin wa minal ladina ashrafu wawul atfi ce ma'ana sun fi kowa a cikin mutane kwadayin rayuwa wa minal ladina ashrafu kuma sun fi mushrikai ma kwadayin rayuwa sai zama kwadayin rayuwarsu ya fi na kowa to amma da aka ce sun fi kowa a cikin mutane kwadayin rayuwa mushrikai sun shiga ko ba su shiga ba sun shiga to me yasa aka sake maimaita su aka ce wa minal ladina ashrafu yanzu misali ana nufin a ce sun fi kowa kwadayin rayuwa kowa din nan mushrikai sun shiga ai sai aka ce kuma wa minal ladina ashrafu kuma sun fi mushrikai kwadayin rayuwa suka ce an maimaita mushrikai ne saboda babu wanda ya kai mushrikai kwadayin rayuwa saboda su ba su yi imani akwai wata rayuwa bayan wannan ba wanda bai yi imani akwai wata rayuwa bayan mutuwa ba a wurin shi iya rayuwa ne sai ce ita ce iya wannan duniya da aka duk yadda zai yi ya yi tsawon rayuwa iya abin da yake fata kenan yana gani tana karewa shi kenan duniyar shi da lahirar shi komai ya kare bai ma yadda akwai lahirar ba tsakanin wanda ba mushriki ba wanda ya yi imani da Allah ya yi imani akwai ranar tashin alkiyama da aka wanda ya fi kowa cancanta a duniya a ce ya fi kowa kwadayin rayuwa wane ne shi ne wanda bai yarda da akwai tashin alkiyama shi ya fi cancanta ya fi kowa kwadayin rayuwa to amma yahudawa su da suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da akwai ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce to har mushrikai har sun fi mushrikai kwadayin rayuwa saboda a zargi ne ake musu mai tsanani a nan ya za a ce kai da kai yadda akwai lahira kuma wanda bai kai da yadda akwai lahira ba har ka wuce shi a wurin kwadayin rayuwa haka wannan abin da suka yi babban abin zargi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya zarge su akai sannan kauli na biyu waɗansu suka ce a'a abinda ake nufi wawun a nan ba wawun atfi ba ce wawun isti'naf ce ma'ana wata sabuwar magana ce aka tura wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin za ka samu yahudawa sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa sai aka zo da wata magana aka ce wa minal ladina ashrafu yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana daga cikin mushrikai fa za ka samu a cikinsu akwai wanda yake fatan ina ma a raya shi shekara dubu sai zama mai kenan wanda yake nufi Allah ya faɗa mana yahudawa sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa sai ya kawo mana misalin waɗansu mutane su ne mushrikai wanda su suna fatan da su rayu shekara dubu to su ma din yahudawa sun fi su kwaɗayin rayuwa mana yahudawa suna fatan su rayu sama da shekara dubu kenan idan mushrikai suna fatan su rayu shekara dubu to ai yahudawa su ne ahrasa an-nasi ala hayati su suna fatan su rayu sama da haka wannan shine wannan ma'anar ta biyu waɗansu malamai kuma a ma'ana ta uku suka ce akwai taqdim da ta'khir a cikin ayar akwai abin da aka jinkirtar da shi wanda ya kamata a gabatar da shi sai zama taqdir din ayar wala tajidannahum wa ta'ifatun minal ladina ashrafu أحرص الناس على حياته تيزما ومن الذين أشرقوا إن أنتورا تقبني ميمكن أداو دا إتا أهد أتا دا سود يهوداوا تيزما ما أنا رأير ذاك سانسو يهوداوا دا سود مشركي أحرص الناس على حياته ثم قوة فأير رأيوا mana su da mushrikan ne aka hada su a wuri daya sun fi kowa a cikin mutane kwadayin rayuwa domin da mushrikan da yahudawan zaka samu ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanati zaka ga wani daga cikin su yana fatan ina ma a raya shi shekara dubu ya rayu shekara dubu a duniya sai zama anan wani karin zargi ne dai akan yahudawa an hada su da su da mushrikai su da suke takabar su ne mabiya Allah su ne masu ruko da listafin Allah su ne jikokin annabawan Allah amma ga shi sun yi tarayya da mushrikai akan wata mummunar sifa ita ce san duniya san tsawon rayuwa a duniya sai aka hada su a cike a ƙarƙashin wannan ma'anar to amma dai ma'anar da ta gabata ta farko cewa wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayati ana nufin su yahudawa din su ne ahrasa an-nasi ala hayati wa ahrasu min alladhina ashrafu kuma sun fi kwaɗayin duniya hatta sama da mushrikai wannan ita ce ma'anar farko wanda kuma aksarin malaman tafsiri sun fi tafiya akan wannan ma'anar ga an zargi yahudawa akan kwadayin duniya har aka zarge su akan cewa sun fi mushrikai ma kwadayin duniya sannan aka maida maganar zuwa ga yahudawa cewa ɗayan su yana fatan ina ma a ce ya rayu shekara dubu da aka shekara dubu ma ba ta yi musu kaɗan ba su a wurin ballantana shekara 50 ko 60 ko 70 kenan wannan shekara 60-70 suna ganinta ba komai ba ce su a rayuwarsu su fatan su ina ma a ce su rayu shekara dubu shine ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanati wa ma huwa bi muzahzihi min al adabi ay yu'amma har ila yau malamai daga cikin malaman tafsiri wadansu daga cikin suna cewa wa min alladhina ashraku ana nufin mushrikai ana nufin majusawa wanda ba su da addini kwata-kwata su ne wa min alladhina ashraku suka ce abin da yasa suka fassara wannan da wannan ma'anar kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace saboda majusawa su ne ake rawaitowa daga gare su suna yi ma sarakunan su addu'a suna cewa ish alfa na yuzan ana ta rayu shekara dubu ko kuma in mutum ya yi atishawa a cikinsu za a ce mai ish alfa sana ta rayu shekara dubu suka ce to shi ne ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin shi yasa suka ce a nan ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin ana nufin su mushrikan saboda an samu wannan ɗabi'a ce ta majusawa na farisa a wancan lokacin suna yawan amfani da wannan kalmar da wannan addu'a shi yasa suka ce al-mushrikuna anan ana nufin al-majus waɗansu kuma suka ce ana nufin mushrikan larabawa ma'ana mushrikan larabawa ba su kai son duniya sama da yanda yahudawa suke son rayuwa a duniya ba shine ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana sai a maida bamirin zuwa ga yahudawa ba zuwa ga mushrikai ba sai Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azab wannan fatan tsawon rayuwar da suke yi da fatan su rayu shekara dubu a duniya da suke yi to wannan tsawon rayuwar ba zai nisantar da su daga azabar Allah da komai ba ba abinda zai nisantar da su daga azabar Allah ko sun yi tsawon rayuwa ko ba su yi ba shi yasa sai wannan ayar bayan ta nuna mana sai Allah ya ce wallahu basirun bil ibad Allah yana kallon abin da bayi suke aikatawa. Daga ayar bayan ta nuna mana mu'jiza da alama ta annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da wannan kalubalen da yayi wanda a zahiri za su iya yi dan su karyata manzon Allah amma suka kasa yi. To kuma a wuri daya ayoyin suna nuna mana tsawon rayuwa akan sabon Allah. Duk yadda mutum ya kai ga tsawon rayuwa ba zai amfanar da shi da komai ba. Ba abinda zai amfanar da shi a lahira, balma sai dai ya cutar da shi. Gwargwaran tsawon rayuwar, gwargwaran da tsawon rayuwar zai cutar da shi a lahira. Matuƙar dai ba a kan ɗa'a da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yake ba. Gara ma a ce ya mutu da wuri, ya rage ma kanshi saƙo da zunubi, ya rage ma kanshi azaba, fiye da a ce ya yi tsawon rayuwa ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala. Domin hadisi ya zo a cikin Musnad na Imamu Ahmad da Al-Jami' na Imamu Tirmidhi, hadisin Abu Bakr radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye shi man khairun nas, wane ne mafi alkhairi a cikin mutane. Wa wata riwayar ayyun nas khair, wane ne yafi alkhairi a cikin mutane. Sai manzon Allah ya ce man tsala umruhu wa hasuna amaluhu, shi ne mutumin da ya tsawon rayuwa sannan kuma ayyukansa suka taukata, ya yi tsawon rai sannan ya zama mai da'a da aikata ayyukan alkhairi. To kaga wannan tsawon rayuwa zai amfane shi a lahira. Sai aka tambayi manzon Allah wa ayyun nasi shar, to wanne mutane, wanne mutum ne mafi sharri a cikin mutane? Sai manzon Allah ya ce man tsala umruhu wa sa'a amaluhu, shine mutumin da ya tsawon rai sannan aikin shi ya munana. Ya yi tsawon rayuwa sannan ga aikin saƙo da zunubi. Gwargwadon yadda rayuwar take ƙara tsawo, gwargwadon yadda azabar shi take ƙaruwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Daga wannan hadisin ya nuna mana matuƙar mutum ba a kan alkhairi yake ba, to tsawon rayuwa ba zai amfanar da shi da komai ba, ba zai rage mai wani abu na azabar Allah ba. Shine daidai da wa ma huwa bi muzahzihi min al-adabi an yu'amma. Daga wannan tsawon rayuwar ba zai iya kautar da shi daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba, sai dai ma ya ƙara dilmiyar da shi. Domin gwargwadon yadda yake son duniya, gwargwadon yadda yake ƙara dilmiya a wurin neman duniya ɗin, kuma gwargwadon yadda mutum yake dilmiya a wurin neman duniya, gwargwadon yadda hanyoyin saɓon Allah da zunubi suke buɗe mai a rayuwa, ya bi hanyoyin da zai nemi duniyar ta kowace irin hanya. Da aka san duniya yana rufe idon mutum, da aka wannan san duniyar shi ne ya makantar da Yahudawa, ya sa suke fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala, ya sa suke kafirce ma annabawan Allah wanda suka tabbatar suke da yaƙinin cewa gaskiya ne, annabawa ne, amma san duniya ya makantar da su, ba sa iya ganin gaskiya, ko sun ga gaskiyar ba sa iya bi. Shi yasa al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yake da wata magana mai kyau a cikin littafin shi Ad-Da'u wad-Dawa, yake cewa war-raghabatu tasturu al-uyub, kwaɗayin mutum a abu yana suturta mai aibin abu. Duk abin da mutum ya shagaltu da san abin, to baya ganin aibukan abin. In ka shagaltu da san duniya, to duk yadda Allah zai ta bayanin aibukan duniya a cikin Al-Qur'ani ba za ka rinka ganewa ba, ba za ka rinka fahimta ba. Da haka ar-raghabat tasturu al-ulum shine ka'ida, kwaɗayi da san abu da ƙaunar abu yana rufe aibin abin, ba za ka rinka gani shi ba. Ko mutum ne kake ƙauna kake so, ba ka ganin aibukan shi da laifukan shi. Amma idan ka ƙi mutum kuma, to duk wani motsi nashi aibu zaka gani kana dauke kaunar ta duya ta koma iyayya to zaka ga duk wani motsi shi aibu zaka gani ba zaka ga alkhairi ba saboda da ne ya makantar da kai ba ka ganin aibu wannan san da kauna da kake yi shi ya makantar da kai yasa alkhairi kawai kake gani ba ka iya ganin aibu a tattare da shi sai farragibu fi shay'in la yara ulubahu duk wanda yake kwadayin abu to baya ganin aibukan wannan abu hatta idza zalat raghabatuhu fihi absara ulubahu ibnu al-qayyim yace har sai lokacin da kanka da abin ya kauce to daga nan sai ya fara ganin aibukan abu ya rinka ganin da fa muna kaza da mu ne kaza ko wata hanya sai kake ji da kana ganin ita ce daidai kana ganin ba ta da wani aibu daga ran da Allah ya ce sai ka gane gaskiya ta fahimta sai ka zo kana tunani wai da mu ake kaza mu ne ɗan kaza mu ne muke kaza yanzu aibukan za su bayyana a gare ka ka gani amma da wannan kaunar abin da kake yi ya makantar da kai gaba daya ba ka iya ganin waɗannan aibukan sai lokacin da aka cire wannan sai fashiddatu ragaba rishawatun ala al'ain tsananin kwadayin abu da san abu to kaman wani makulli ne kaman wani kariya ce ake sawa a jikin idan mutum tamna'u min ru'yati shay'i ala ma huwa alayhi wanda wannan kariyar tana hana mutum ya ga abu a bisa yadda yake haƙiƙanin shi kaga kana sa san duniya a ranka ba za ka taɓa ganin duniya a haƙiƙanin yadda take ba wani abu daban za ka rinka gani wani abu kyakkyawan al'amari kawai za ka rinka gani kai sai ka zama irin wani sai ka zama kamar wani sai ka sami irin abin da wani ya samu iya abin da duniya za ta rinka haska ma kenan amma wani ya aka ya samu wannan abin ba za ka rinka gani ba ta wacce hanya ya samu wacce illa ya faɗa kafin ya samu wannan me ya bayar na mutuncin shi kafin ya zama haka me ya bayar na addini shi duk ba za ka rinka gani ba saboda san duniyan ya riga ya rufe ma ido ba za ka iya gano aibin abinda kake faɗayi ba kai dai kawai a ce ka zama mai kuɗi ko kuma kai kawai a ce ka zama mai mulki don haka wani tunda ya zama kaza ya samu mulki kaza to ni ma sai na samu don haka idan ka zai rufe daga duk wani aibi na mulki yanzu abin da kake ji wani yana jin yanzu ya zai iya je ya nemi mulki a zaɓe shi ya za ka zan yi je in nemi abin da zai sa a tara min mutanen local government ɗin nan gaba ɗaya ranar alkiyama a layi a kan aurin hisabi kana ganin haka kana hararowa ko ya za ka ɗauko abin da zai sa a tara masa mutanen jiha gaba ɗaya a layin hisabin ka ranar alkiyama kana ganin haka ne yanzu in tunda idan ka bai makance daga san wannan abun ba ran da ka faɗa idan ka yi makance duk abin da za a yi ma na bayani ba za ka ga wannan abun ba abin da kawai za ka rinka ganowa ai muna so mu kai ne mu ma mu taimaki al'umma mu ceto mutane ana cikin wata rayuwa mu ma mu je mu sa hannu mu ba da gudunmawa a taimaki al'umma iya abin da za ka rinka gani kenan iyakin abin amma aibin abin da matsalolin da suke cikin abin to san da kake ma abin ya makantar da kai shi yasa duk abin da mutum zai kalla ya rinka kallon shi da madubi na shari'a ba na madubi na san zuciyar shi da ganin da abin da yake so ba ka aje san ranka ka ɗauki madubi na shari'a ka kalli abin da shi ka haska in shari'a ta haska maka shi ka gani to nan ne za ka iya ganin shi gani na haƙiƙa daga nan sai ka san ya cancanta ka miƙa kai a ka tafi a kan wannan ko bai cancanta ba amma in ba haka wata kuskura ka sa san abu a rai kuma ka zo ka ce za ka bi shi ka kalle shi to ba abin da za ka kalla sai ki alkhairi haka yake a rayuwar mutane haka za ka ga wani idan shi ya rufe a duniya yana ganin ga wata nan duk duniya ba wanda ya kai ta kyau ba haka bane haka zai ta gani baya ganin wata ne kyau a duniya in ba ita ba a daidai lokacin wani kuma ko daura mai ita akai sai ya kwance ya gudu yana mamaki wai me wane ya gani a jikin wannan ya je ya dauko ta saboda wannan san ya riga ya makantar da shi ba zai iya ganin komai a wannan lokacin ba iya abin da yake gani kenan abin da idan shi yake haska masa to duk wanda zai so abu ya so shi iya yadda gargwado kuma ya zama zai rinka kallon shi ne da kallo na shari'a wannan shine abin da ya halakar da yahudawa anan wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayati sun fi kowa kwadayin rayuwa dan haka ba sa ganin aibu komai suna ganin duk abin da za su samu rayuwa idan mutum dubu za su mutu saboda su samu abin da suke so na rayuwa idan mutum miliyan za a karar da su akan wani abu na rayuwa da za a samu to za a karar da su saboda a samu saboda ba abin da suke gani a duniya sai kalekalanta da dadinta duk muninta da sharrinta ba sa taba iya gani saboda kwadayinta da santa ya riga ya shiga zuciyarsa balma ya zama su ne ahrasan nasi ala hayati sun fi kowa kwadayin rayuwa din gaba daya da haka wannan shine abin da wannan ayar take dauke da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
نعم anan an sake komawa wata gaba daban daga cikin miyagun ayyukan yahudawa har yanzu dai su Allah subhanahu wataala yake nuna haska mana idan mun ji wancan yayi girma yayi muni sai kuma mu ƙara ganin wani mummunan aikin kuma Allah ya sake hasko mana na abin da suke aikatawa Allah ya ce kun man kana aduwan da jibrila قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين الله يسمى من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم قل كتير مسلم من كان عدوا لجبريل دوان دي يزما أبوك أداوة مكي لملائكة جبريل عليه السلام تو يسني فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ شِي مَلَائِكَ جِبْرِيلَ إِنَّمْ شِينِ وَنْدَ مُكَ سَوْكَرْدَ شِي وَكُمَ شِينِ وَنْدَ يَسَوْكَرْدَ الْقُرْآنِ لَأَلَّا يَمَكَ وَهَيِّشِ عَلَىٰ قَلْبِكَ أَزُوَ عَزُوتِ يَرْكَ شِينِ أَلَّا يَأَيْكُ دَ الْقُرْآنِ يَسَوْكَرْدَ شِي عَزُوتِ يَرْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ sannan wannan abin da yazo da shi na alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi har ila yau ne suna gani yana gaskata littattafan da suka gabace shi a baya ba wani sabon abu bane aka zo da shi wanda ya saba ma wanda ya gabata a an aiko shi ya saukar maka da alqur'ani a zuciyarka kuma wannan alqur'anin da ya saukar maka musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata littattafan da suka gabace shi a baya gaba daya tun daga at-taura har injila har zabura har sauran littattafan da Allah subhanahu wataala ya saukar wa hudan sannan kuma qur'anin da malaika jibril ya zo da shi ga gare ka shari'a ne shi wa bushra sannan al-bushr ne shi wannan al-qur'an lil mu'minina amma ga mu'minai yana zama shari'a kuma ya zama abishara ga waɗanda suka sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka kuma da kuke cewa nu'minu bima unzila alaina min imani da abinda aka saukar mana wanda ku mu'minai ne to wannan alqur'anin shari'a ne da kuma bishara gare ku domin shari'a ne da bishara ga al'ummar da suke mu'minai. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala yana cewa wannan ayar azma'a ahlul ilmi bit ta'wil, malamai masana tafsirin al-Qur'ani gaba daya sun yi ijma'i anna hadhihi al-aya nazalat jawaban lil yahud, to wannan ayar Allah ya saukar da ita ne domin ta zama bayar da amsa dangane da Yahudawa. Wayannan Yahudawan daga cikin Bani Isra'il in za'amu anna Jibril aduwwun lahu, lokacin da suka raya cewa mala'ika Jibril abokin gabar su ne, abokin adawar su ne, wa anna Mika'ila waliyyun lahu, shi kuma mala'ika Mika'ilu shi kuma majibincin al'amarinsu ne, masoyinsu ne. Da haka ba sa san mala'ika Jibril abokin adawar su ne, suna san mala'ika Mika'il shi ne masoyinsu. To yace malaman tafsiri gaba daya sun yi ijma'i akan cewa waɗannan ayoyin an saukar da su ne domin su bayar da amsa ga Yahudawa akan wannan maganar da suka faɗa. To amma sababin faɗar maganar ko inda suka faɗi maganar, malaman tafsiri sun yi saɓani mai yawa a kai. Waɗansu suna kawo ƙissar tattaunawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Yahudawa da suka zo suka ce za mu maka wasu tambayoyi, in ka ba mu amsa mun san ba wanda ya san amsar waɗannan tambayoyin sai annabi. Da haka suka yi ma manzon Allah tambayoyi guda biyar, a ƙarshe duka manzon Allah ya ba da amsa, suka tabbatar da cewa haka ne. Amma a ƙarshe sai suka tambayi manzon Allah tambaya ta ƙarshe, to wane ne wanda yake zuwar maka da wahayi daga cikin mala'iku? Sai manzon Allah ya ce mala'ika Jibril ne. Sai manzon sai suka ce a to ba za ni imani da kai ba, ba za ni yarda da kai ba, saboda mala'ika Jibril maƙiyinmu ne. To mala'ika ne wanda yake zuwa da azaba, wanda yake zuwa da bala'i ga mutane, ba mala'ika ne na rahama ba. Amma da mala'ika Mika'il ne aka yake zuwan maka da wahayi, to da za ni imani da kai. Domin shi mala'ika ne wanda yake zuwa da rahama, shi ne mala'ikan da aka wakilta akan al'amarin saukar ruwan sama da tsirar da tsirrai daga ƙasa, wannan yana cikin aikin shi, to da shi ne da za ni imani da kai. Waɗansu malamai da yawa suna kawo wannan hadisin da wannan kissar a matsayin sababin saukar wannan ayoyin. Waɗansu kuma suna kawo kissar Umar ibn al-Khattab a lokacin da ya je inda Yahudawa suke taruwa suna karanta at-Taura, ya yi tattauna da su a kan wasu matsaloli, a ƙarshe har suka yi iƙirari da cewa eh lallai manzon Allah annabin Allah ne. Ya ce to amma me ya hana ku yi imani da shi? Suka ce abin da ya hana mu yi imani da shi saboda mala'ikan da yake zuwa mai da wahayi maƙiyinmu ne. Suka ce to saboda haka waɗannan ayoyin suka sauka. Amma hadisi ya zo sahihi a cikin sahihul Bukhari, hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu, wanda shi ma yana da alaƙa da wannan kissa. Yake cewa lokacin da Abdullahi ibn Salam ya ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a garin Madina, a lokacin Abdullahi ibn Salam yana ba Yahudi, yana cikin gona, ana zai yana gonar dabino, yana aikin tsintar dabino a cikin gonar shi, yana roran dabino a cikin gona, sai ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai ya taso ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ce ma manzon Allah inni sa'iluka an salatin la ya'lamuhunna illa nabi, ya ce zan tambaye ka wasu tambayoyi guda uku wanda waɗannan tambayoyin babu wanda ya san su sai annabi. Annabi ne kawai ya san amsar waɗannan tambayoyi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saurare shi, sai ya tambaye shi tambaya ta farko, sai ya ce fa ma awwalu ashraqis sa'a, menene abu na farko daga cikin alamomin tashin alkiyama. Menene farkon alamomin tashin alkiyama? Mana tashin alkiyama na ƙarshe kenan, ba alamomi na nan duniya ba. Daga cikin alamomin da za su bayyana a ƙarshe, menene zai zo a ƙarshe daga cikin alamomin? Sannan tambaya ta biyu sai ce, wa ma awwalu ta'ami ahli janna, menene farkon abincin da za a fara bayan aljanna din sun shiga aljanna? Me za su fara ci a aljanna? Abincin tarban baki da za a fara ba su, shi ne tambaya ta biyu. Sannan tambaya ta uku, wa ma yanzi'u alwaladu ila abihi aw ummihi, me yasa da yake yin kama da uban shi ko yayi kama da uwar shi an haife shi? Wayannan su ne tambayoyin guda uku da Abdullahi ibn Salam yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da manzon Allah ya saurari tambayoyin, sai manzon Allah ya ce, akhbarani bihinna jibrilu anifan, manzon Allah ya ce, ai dazunnan ko mala'ika jibril ya faɗa mun waɗannan abubuwa. Mana kafin a zo a yi tambayar, aka zo aka ba shi amsa. Da haka Abdullahi ibn Salam da ya ji haka sai ya tambayi manzo Allah, ya ce, Jibril? Mana yana mamaki, Jibril fa ka ce? Sai manzo Allah ya ce, eh, Jibril. Sai Abdullahi ibn Salam ya ce, za ka aduwul yahudi minal mala'ika. Ya ce, to ai wannan Jibril da ka faɗa shi ne abokin adawar Yahudawa a cikin mala’iku. Shi ne abokin adawar Yahudawa a cikin mala’iku. Shi ne abinda Abdullahi ibn Salam ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anas ibn Malik ya ce, faƙara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Da aka yi nan take, sai manzon Allah aka ji yana karanta wannan ayar. Ma'ana ta zama sababin, kamar ita ce sababin saukar wannan ayar. Domin faqara'a a lafazi ana amfani da shi da yawa wani lokaci a wurin bayanin sababin nuzul. Ba dole sai an ce fa nazalat ba ko fa anzalallahu. Da aka manzon Allah ya karanta wannan ayar, dalili ne akan cewa lallai ayar ta sauka ne a kan wannan sababin. Saboda inda ba a kan wannan sababin ba ne, kamar manzon Allah a lokacin ya ji wannan bayanin ai, kuma abin ya faru ne farkon da manzon Allah ya zo Madina. Farkon zuwan manzon Allah Madina ne abin ya faru. Balle a ce dama manzon Allah Yahudawa sun faɗa mai haka a baya, ya sani. Inda ya riga ya sani, da wannan bai zama abin mamaki ba. Kuma inda dama ya faɗa ma Yahudawa mala'ika Jibril ne mala'ikan da yake zuwa mishi, da Abdullahi ibn Salam shi ma da ya sani ai, tunda yana cikin manya-manyan malamai daga cikin Yahudawa, da shi ma ya san wannan labarin. Amma a lokacin da ya ji an faɗi mala'ika Jibril, ai mamaki yayi cewa mala'ika Jibril kake faɗa kuma? Da haka ya nuna shi ma bai san da abun ba. Da haka ya nuna a lokacin wannan ayar ta sauka shi ne sababin nuzul na wannan ayar. Shi ne abinda Sheikh Khalid Al-Muzaini rahimahullahu ta'ala ko hafizahullah ya rinjayar a cikin littafin shi Al-Muharrar fi asbabin nuzul, cewa ayar ta sauka ne saboda wannan hadisin, ba waɗancan istoshin da ake kawowa da waɗancan riwayoyin ba, wanda suke nuna an saukar da ayar ne a kan tattaunawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Yahudawa. Da ta a nan Abdullahi ibn Salam ya faɗa ma manzon Allah abin da ya sani dangane da i'tiqadin Yahudawa a kan mala'ika Jibril. Kuma Allah maɗaukacin sarki ya saukar da wannan ayar domin rushe wannan aƙidar da suke da ita dangane da mala'ika Jibril da mayar da martani a kansu. Abin da ya kamata shi ne sanin me sababin da ya sa su Yahudawan suka sa mala'ika Jibril cewa abokin adawar su. Malamai suna faɗan sababba daban-daban kamar yadda su a nan suka faɗa a cikin riwayoyin da aka kawo na wannan kissa. Na farko suna cewa Allah ya aiko mala'ika Jibril ne da wahayi zuwa ga annabi a cikin Bani Isra'il. Sai saukar da wahayi zuwa ga wani a cikin Larabawa. Daga a wurinsu ya zama abokin adawar su ne saboda ya canza wahayi. Wannan yana cikin sababban da suke faɗa, suke kawowa. Kamar yadda ya zo a kissar Ibn Suriya, wanda ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wannan cewa mala'ika Jibril ya yi kuskuren bayar da wahayi, ya fitar da wahayi daga Bani Isra'il, da haka ya zama abokin adawar. Abu na biyu da suke faɗa shine suna cewa mala'ika Jibril malaku shada'id ne wal azab, mala'ika ne wanda ya shafi duk wani abu na tsanani da azaba. In za a halakar da mutane, in za a saukar ma mutane azaba, in za a yi wani abu da zai shafi hukuma ta Allah a cikin bayi, mala'ika Jibril ne yake zuwa da wannan aikin. Suka ce to wannan yasa mala'ika Jibril ya zama abokin adawar mu. Mana duk azabobin da suka sha a duniya da takanninsu ya zo ta hannun wa kenan, ta hannun mala'ika Jibril. Suka ce to wannan yasa mala'ika Jibril ya zama abokin adawar. Yasa suke cewa to inda Mika'il, saboda shi ne mala'ikan da ya shafi alaƙar saukar da ruwan sama, tsirar da tsirrai, abincin bayi dai kenan, da arzikin bayi a bayan ƙasa. Inda shi ne da sai mu yi imani da kai. Amma ya za ka zo da wahayi ta hanyar maƙiyinmu. Shi ne sababinsu kenan. Nan suna kawo dalilin da ya sa suka butulce, suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, bayan duk dalilai da hujjoji sun gama bayyana a kansu. Shi ya sa duk wanda aka kai shi maƙura a wurin hujja da dalili, to duk yadda ya zo ya kare kanshi, duk abin da zai kawo na kare kai shirme zai kawo. Duk abin da zai yi don ya kare kanshi sai dai a ga shirme, saboda an riga an kulle shi a babin hujja, a babin dalili, bai da wani abu da zai iya ba kanshi kariya, sai dai ta ƙirƙire-ƙirƙire kawai. Ya kamo wancan wanda duk mai hankali in ya ji zai gane wannan abin shirme ne. Kenan idan sun ce ya yi kuskure a wurin saukar da wahayi, waye ya yi kuskure kenan a nan? Waye kuskure? Allah ne kenan ya kuskure. Kenan Allah bai ayyana mai wanda zai ba wahayi ba. Idan kuma Allah ya ayyana mai wanda zai ba wahayi, kenan tawaye ya yi ma Allah ke. Ta waye yi ma Allah ya canza wani wuri daban, ba inda Allah ya sa shi ba. Kuma har yanzu yana nan a matsayin mala'ika, Allah ya tsare shi. To kaga wannan hujja ce ta shirme, babu dalili a ciki. Ko dai Allah ne ya sa shi ya zo ya yi yadda Allah ya sa shi, ko kuma abinda kuke faɗa cewa ya yi kuskure, ƙarya kuke yi. Saboda mala'ika ne, kuma mala'ika la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, ma'sumai ne, ba sa saba umarnin Allah. Ba zai yi kuma Allah ya zaɓi mutum ya mai wahayi na ƙarshe, matakin da shine mafi ƙololuwar daraja, kuma Allah ya bari ai kuskure a kan shi ba. Ba zai yi ba. Daga wannan hujja ce wanda take gurɓatacciya, lalatacciya. Sannan hujja ta biyu, cewa mala'ikan azaba ne da tsanani, shi yasa ba za ku karɓa ba, wannan ma ba hujja bace, hujja ce a kanku. In kun yadda mala'ika ne, mala'ika daga ina yake karɓo saƙo? Daga wurin Allah. To ta yaya zai karɓo saƙon Allah? Ku ce ma Allah sai wanda kuke so a turo, sai in shi ne za ku karɓi saƙon Allah. Ta yaya wannan zai yi? Wanda ya tabbatar da wannan kafirci ne tsantsa kenan. Kun yadda Allah ne ya aiko, amma da Allah ba wannan ka aiko ba za mu karɓa. Amma tunda ka aiko wannan ba za mu karɓa ba. Me kenan wannan? Shi ne tsantsar kafirci, kafirci na zahiri tsantsa. Da haka ya tabbata ku kafirai ne kenan, ba masu imani ba. Wancan da'awar imanin da kuke yi ƙarya ce. Wancan da'awar cewa ku ne mutanen Allah, in za'amtum annakum awliya'u lillah, ko in kanat lakum ad-darul akhiratu khalisatan indallahi khalisatan min dunin nas, wannan da'awar ƙarya ce. Saboda ne, saboda gashi kun yi ma Allah tawaye ƙarara. Allah ya turo saƙo, kun ki karɓa, kuna son sai wanda kuke so, sannan Allah zai turo ku karɓa. Da haka duka waɗannan ayoyin suna sake tabbatar da kafircin ta ba su yi imani ba, wancan imanin da suka faɗa da awace ta baki kawai. Da haka a waɗannan ayoyin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaryata su, sai ya faɗi sababin da ya sa suke adawa da mala'ika Jibril, sababi na haƙiƙa. Allah ya ce, ƙul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'iznillah. Domin shi mala'ika Jibril shi ne muka saukar da shi, ya saukar da wahayi zuwa gare ka, zuwa zuciyarka da izinin Allah. Idan me suke yi ma adawa saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Saboda suna adawa ga manzon Allah, suna hassada ga manzon Allah. To wannan adawar da wannan hassadar sai ta shafi mala'ikan ma da aka aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan zai nuna tsananin iya adawa da iyayyar da suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda in manzon Allah har ya kai ga su yi iyayya da adawa da wanda sun san mala'ikan Allah ne, wanda sun san duk annabawan Allah shi ne yake zuwan musu da wahayi, ba wani annabi da ba shi ne yake zuwan mai da wahayi ba. Amma duk da haka, saboda tsananin hassada da ƙiyayya ga manzon Allah, sai suka koma suna ƙiyayya da wannan mala'ikan da Allah ya aiko shi da wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka Allah ya nuna musu a nan cewa mala'ika Jibril ba adawa ya cancanta da ita ba. Ai, abinda ya cancanta da shi shi ne girmamawa da so da ƙauna a matsayin shi na ɗan saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, domin shi ma manzo ne daga cikin manzannin Allah. Mala'ika Jibril manzo ne shi ma, kamar yadda manzon Allah yake manzo zuwa ga mutane. Allah ya ce, Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah yana zaɓan manzanni daga cikin mala'iku, ya rinƙa aiko su zuwa ga annabawa. Wa minan nas kuma yana zaɓar manzanni daga cikin mutane, ya aiko su zuwa ga ƴan uwansu mutane su ci gaba da karɓan saƙon Allah ta hannunsu. Shi ne Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Da haka a nan Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa mala'ika Jibril ɗin nan shi ne dai Allah ya aiko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saukar da wahayi. A nan da Allah ya ce, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Malaman tafsiri sun ba wannan gabar ma'anoni guda biyu. Waɗansu malamai suka ce, fa innahu ana nufin Allah, fa inna Allah nazzala Jibril ala qalbika, mana Allah ya saukar da mala'ika Jibril zuwa zuciyarka. Sai zama fa innahu ɗin, zamirin yana komawa zuwa gaba, zuwa ga Allah, nazzalahu din damirin yana komawa zuwa ga mala'ika Jibril. Mana Allah ya aiko mala'ika Jibril zuwa gare ka ya saukar maka da sakon Allah subhanahu wata'ala. Waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce abinda ake nufi fa innahu damirin yana komawa zuwa ga Jibril, domin shi aka ambata a baya, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu, ma'ana fa inna Jibril nazzalahu, sai zama wannan damirin na biyu yana komawa zuwa ga Alqur'ani, duk da cewa ba a ambaci Alqur'anin ba, amma ambaci saukarwa an san ana nufin Alqur'ani, sai zama wanda duk yake abokin adawar mala'ika Jibril, to ya sani shi mala'ika Jibril din nan shine wanda ya saukar da Alqur'ani zuwa zuciyarka da izinin Allah. A wannan ma'anar kenan. A ma'ana ta farko kuma cewa duk wanda ya kasance abokin adawar mala'ika Jibril, to lallai Allah shine ya saukar da mala'ika Jibril din zuwa ga zuciyarka da izinin Allah. Wannan sune ma'anoni guda biyu, amma ma'ana ta biyu wanda take nuna fa innahu damirin yana komawa zuwa ga mala'ika Jibril ta fi zama mafi rinjaye, domin qa'idar az-zamiru ya'udu ila aqrabi madhkur, damiri yana komawa zuwa mafi kusancin abinda aka ambata, abinda aka ambata kuma mala'ika Jibril ne. Fa man kana aduwwan li Jibril ya ta fi innahu, ta ta damirin ya koma zuwa ga mala'ika Jibril zai fi dacewa fiye da a maida zamirin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne kuma abinda Sheikhul Mufassirin al-Imamu Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari ya rinjayar, haka kuma al-Imamu ibn Juzay al-Kalbi a cikin at-Tashil shi ma ya rinjayar da wannan kaulin na biyu, cewa a maida zamirin zuwa ga mala'ika Jibril shi ne ya fi cancanta. A cikin ayar Allah ya sake maimaita mana musaddiqan lima bayna yadai, cewa abinda aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Alqur'ani ya zo ne yana gaskata littattafan da suka gabata a baya. A ayar da ta wuce can a baya mun ji abinda ake nufi da gaskata littattafan da suka wuce a baya, yana zuwa daidai da su a hukunce na tauhidi, yana zuwa daidai da su a abin da ya shafi sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da manzon Allah zai zo da shi na shari'a. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, gaba ɗaya ne yana gaskata abin da yake cikin littattafan da suka wuce a baya. To amma an kawo iskali a nan, ai akwai hukuntan da akwai su a littattafan da suka wuce, amma kuma Qur'ani ya zo da hukunta-hukuntan da suka saba ma waɗancan hukunta-hukuntan. A nan zai zama musaddiqan lima bayna yadayhi ko ba zai zama ba? Waɗanda suka ce amni a kan komai da komai suka ba da amsa, suka ce eh, musaddiqan lima bayna yadayhi ne, saboda a littattafan an tabbatar da cewa akwai annasu a shari'a, akwai shafa hukunta-hukunta na shari'a. To kuma Al-Qur'ani ya zo ya gaskata wasu abubuwa da yake cikin littattafan, kuma ya shafa wasu hukunta-hukuntan ya zo da wasu daban. Da haka ya gaskata abin da yake cikin littattafan ko bai gaskata ba? Ya gaskata, saboda ya tabbatar da akwai shafewa kuma ya zo da shafewa. Da ba ma shafa hukunta-hukuntan ne, da sai su kafa hujja da wannan. Sai an ce littafin da zai zo da wasu hukunta-hukunta. Ya aka kai naka duka yayi daidai bai zo da sababbin abubuwa ba? Sai zama suna da dalili ma a kai kenan. To amma shafewar da zuwa da wani hukunci tsakanin hukuncin da ya gabata a littattafan yana ƙara tabbatar da cewa wa musaddiqan lima bayna yadayhi, yana gaskata littattafan da suka gabata, saboda a ciki sun san akwai shafa hukunci da wani hukunci. Da Nabi Isa ya zo da al-Injila ya zo da hukunta-hukuntan da suka shafa wani abu daga cikin at-Taura, shine ma'anar wali uhilla lakum ba'dhal ladhi hurrima alaykum, na zo in halatta muku wasu daga cikin abubuwan da aka haramta muku. Ina akwai nasu kene shi ma a cikin shari'ar da manzon Allah ya zo da ita za a samu wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum zan halatta muku wasu daga cikin abubuwan da da aka haramta muku a cikin shari'ar sannan Allah madaukakin sarki anan ya faɗa mana cewa fa innahu nazzalahu ala qalbika ana cewa an saukar ma manzon Allah qur'ani ne ko ana cewa an saukar ma zuciyar manzon Allah qur'ani wanne ne daidai a na'am an saukar ma manzon Allah qur'ani an yi mai wahayi dan wahayi shi ake magaba daya ba ana magana ne akan zuciyar shi kawai ba to amma anan sai aka ce fa innahu nazzalahu ala qalbika kamar yanda ya fada a wani wuri da zalabi ruhul ani ala qalbika litakuna min al-munziri atan ma Allah ya ce ruhul ani malaika amintasse ne ya sauka da shi sai zama daidai da wannan innahu fa innahu nazzalahu innahu din yana nufin malaika jibril shine ruhul amin asan daga wannan ayar tana sake fassara wannan ma'anar ta biyu da malamai suka fassara ayar da shi fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah to me yasa aka ce kanta zuciya da ambato ba sai fa innahu nazzala alayka bi iznillah ba kamar yanda ake fada a wasu wuraren nazzala alayka alkitab an saukar maka da littafi sai aka ce nazzalahu ala qalbika anan aka ce a zuciyarka waɗansu malamai suka ce an keɓanta zuciya da ambato ne saboda ita ce mawdi'ul aqli wal 'ilm wa talaqqi al ma'arif saboda ita ce mazubar ilimi da kuma tunani da fahimta da ne ake fahimtar abubuwa da ne ake samun ilimi da zuciya shi kuma alqur'ani ilimi ne da aka ambaci cewa an saukar da shi a zuciyarka saboda ita ce mawdi'ul ilmi asli wal ilmi wal fahm wa talaqqi al ma'arif ko kuma ya zama an ambaci zuciya ne saboda a tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rike abinda aka saukar mishi ya haddace shi a cikin zuciyar shi saboda da haddace abin ne ya iya isar da shi zuwa ga mutane ya iya isar da sakon Allah inda bai haddace shi ba zai iya isar da shi ba zai iya isar da shi ba to ai na ya haddace shi a zuciyar shi shine wurin haddace al'amura ya haddace abu da zuciyar shi ya isar da shi zuwa ga al'ummar shi shi yasa anan da ake magana saukar da alqur'anin suka ce shi yasa aka ambaci zuciya aka ce fa innahu nazzalahu ala qalbika sai Allah ya ce bi iznillahi an saukar da shi ne da izinin Allah anan ana nufin amrillah da umarnin Allah malaika jibril ya sauka ba shi ne ya zo da cin gashin kanshi ba ya zafi wanda ya ga dama ya mai wahayi a'a ya zo ne ya saukar da shi a zuciyar manzon Allah ko ya saukar da shi ga manzon Allah bi iznillahi da umarnin Allah Allah ne ya umarce shi kenan ba shi ya kamata ku ji haushi ba Allah ya kamata ku ce shi ne abokin adawa domin shi yayi da umarnin Allah ne shine abinda Allah yake mayar musu martani anan fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi ba da kanshi ya zaba ba ya ce bari ya fita daga Yahudawa ya koma Larabawa a'a yayi ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fassara shi da cewa ya saukar da shi ne bi iznillah ma'ana da ilimin Allah kamar yadda wasu suka fassara domin ilimi majaz ne shi kuma ba a fita daga haƙiƙan abu a koma majaz sai idan da dalili dan haka da iznillah al-iznu al-amru ne shine asalin shi a haƙiƙa idan aka fassara shi da al-ilmu an mai da shi majaz dan haka abin shi a haƙiƙa shine yafi dacewa domin babu wani dalili da zai sa sai an dauke shi daga haƙiƙa an mai da shi majaz sai zama ya saukar da shi ne zuwa ga manzon Allah da umarnin Allah, Allah ne ya umarce shi. Ga abin da za ta saukar, ga kuma wanda za ta saukar ma, duka wannan abin da yayi ya cika umarnin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce wa hudan wa bushra, al-Qur'ani shiriya ne kuma bishara ne. Da menene ma'anar shiriya, menene kuma ma'anar bishara? Sannan kuma aka ce lil mu'minina, ga mu'minai kawai, me yasa ba zai zama ga dukkanin mutane ba? Kamar yadda Allah ya kira shi da suna hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, me yasa anan aka kebance shi da cewa wa hudan wa bushra lil mu'minin, ga mu'minai kawai, ba a sa shi ya zama am ga kowa da kowa ba. Duka wannan yana ƙarƙashin bayanan da malaman tafsiri suka yi a ƙarƙashin waɗannan gaɓoɓin, wanda za mu bi bayanan da wasu daga cikin malamai suka yi insha Allahu ta'ala a darasi ya zuwa, dangane da wannan gaɓar ta ƙarshe ta wannan ayar. Muna fata abinda muka faɗa daidai, Allah ya yafe ya ba mu lada wanda muka yi kuskure, kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafitanta. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.